This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, tare da fatar kuna nan lafiya. Jummai Ali da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Dazu-dazun nan ƴan kungiyar Boko Haram suka kai hari a Maiduguri, za ku ji ƙarin bayani. Bayan kuma kun gama jin labarin duniya, muna son mu ji daga gare ku akan batun cewa wasu jihohi an bar baitar malifa yau, wasu kuma an bar su da jidalin biyan albashin ma'aikata. Hatta ita kanta gwamnatin tarayya ta ce tattalin arzikin Najeriya ya yi mugun taɓarɓarewar da ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar. To amma kafin mu buɗe layukan waya, za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji abubuwan da aka duba a ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar. Akwai kuma labarin wasanni, amma a taƙaice.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ziyarar jamhuriyar Nijar a yau Laraba, a ran gadinsa na farko a wata ƙasar waje tun lokacin da ya kama mulki, domin tattaunawa kan matsalar 'yan Boko Haram. Shugaba Buhari ya yi alkawarin mayar da cibiyar yaƙi da Boko Haram ta rundunar sojojin Najeriya zuwa birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Boko Haram suka sha kai hare-hare. Hari na baya-bayan nan ya wakana ne ɗazu-ɗazun nan a bakin wani gareji kusa da wani wuri da ake kira 'yan rake a can Maiduguri, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoto. Ga bayanin wasu daga mazauna unguwar.
Wasu mazauna wannan anguwa da aka samu wannan tashin bom kenan, sai da hari zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaron ƙasar.
Mun gode Haruna. Muna da ƙarin bayanin ziyarar da shugaba Buhari ya kai nan a Niger bayan labaran duniya.
Ƙasar Burundi ta dage yin zaben wakilan majalisar dokoki da tunda farko ta shirye yi jibi Juma'a idan Allah ya kai mu. To amma kuma babu wani bayani dangane da zaben shugaban ƙasar da ake cacar baki a kai da aka shirye yi a wannan wata. Mai magana da yawun shugaban Burundi Javis Adebeyo ya faɗa wa sashen Faransanci na nan muryar Amurka cewa an tabbatar ba za a yi zaɓe a ranar Juma'a ba. Ya ce yanzu haka hukumar zaben ƙasar tana aikin tsere ranar yin zaɓe bisa la'akari da shawarwarin da shugabannin ƙasashen yankin suka gabatar. Tun watan Afrilu ƙasar Burundi ke fama da rikicin siyasa, bayan da shugaban ƙasar ya ba da sanarwa cewa zai tsaya takara wa'adi na uku. Masu caccakar wannan aniya a kan cewa shugaban yana son ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar sun sha yin zanga-zanga na nuna rashin amincewa a Bujumbura babban birnin kasar. Fiye da mutane 20 ne suka mutu a rangamomin da aka yi tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kasar.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ceto a kasar China ko sun na ci gaba da neman mutane sama da 430 da suka bace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke dauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai karfin gaske a kogin Yangtze. Kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane 14 da rayukansu a halin yanzu tun da jirgin na dauke ne da tsofaffi masu yawan shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire. An tabbatar da mutuwar mutane 18. Ma'aikatan ceto na aiki babu ji babu gani dan ganin sun tsaga hanya a tumbin jirgin da yake a kife a kokarin ganin an ceto mutanen da ke makale har yanzu a cikin jirgin waɗanda suka samu iskar shaka. A halin yanzu aikin ceto na fuskantar barazanar ruwa da iska mai karfin gaske, haka ma cikar ruwa a kogin ya taimaka wajen tura jirgin kilomita 3 daga inda hatsarin ya faru. Kamfanin dillacin labaru na Xinhua ya ce masu nutso 135 ne suke aikin neman mutanen da suka fada karkashin kogin, sama da sojoji 3,000 da jirage 48 ne ke aikin ceton jama'a.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a labarin duniya, yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ziyara jamhuriyar Nijar, ziyararsa ta farko wata ƙasar waje bayan ya tsare kan ragaman mulki. Na tuntuɓi Malam Shehu Garba, babban jami'in hulɗa da manema labarai na shugaba Buhari, da farko ya bayyana min makasudin wannan ziyara.
Na farko dai dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar babu irin ta gaskiya a Afirka. Saboda haka wannan ziyara da aka zaɓi Nijar amma fara zuwa tun daga kafa wannan sabuwar gwamnati ya nuna muhimmanci na dangantaka, ko da a baya din nan ba a ga alamar an ɗauki da wannan muhimmanci ba, amma eh, kamar abu na biyu da ya tsaye magana shine maganar tsaro din yana da muhimmanci a gare mu da su ne suka namu gaba ɗaya. Sannan Boko Haram ana ganin yadda ya fara, tun ana ganin karami ne a cikin gari ɗaya a ƙaramar hukuma ɗaya ya zo ya shige gallabi jiha ya gallabi jihohi ƙasa gaba ɗaya har ya shige kare ya shige gallabi mafuta. Ba shakka cewa ita Nijar dama wato a mafutan ita ce ta yi fice gaskiya wajen goyon baya da Najeriya wajen wannan abubuwa. Saboda haka a gonan ɗin don a jaddada da godiya ne gare su kasar Nijar, a nuna cewa an yaba kuma a jajjata musu irin suka tuna yayi da ta dame su, kuma a nemi a jaddada cewa a haɗa kai ɗin yanzu lokaci yayi da za a tafi tare mada an bari ba a bi da haka ji akan haka ba.
To, waɗannan muhimman abubuwa aka tattauna dangane da wannan batun haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin, an fito da wasu sabbin dabaru ne ko kuma headquarter yaƙi da wannan da 'yan Boko Haram ɗin da ake son a kai Maiduguri za a haɗa sojojin ƙasashen ne ko sojojin Najeriya ne kawai za su kasance a wurin?
Za a haɗa kan ƙasashen. Ai, kaji, wannan abu da ya fito din shi ne yanzu da Najeriya ɗin da Nijar aiki sun ba da jawabi bayan labarai bayan an tattauna inda shugabannin guda biyu suka ba da goyon baya su cewa wannan shawara da aka fara ajiyewa haka da cewa a kafa wato wata rundunar ta sojoji da take UN na ƙasashe na kotun juna gaba ɗaya yanzu a dawo a kafa ta ta zo ta fara aiki. Da daɗin an so aka ba amma ba ta samu nasarar fara aiki a kan hakan ba. Ita Nijar yanzu ta nuna 128 a yau ɗin nan a fara.
To, a saboda haka in shugaba Muhammadu Buhari ya je Chadi gobe na Allah ya kamu abubuwan wannan batu za a tattauna da su da shi mashin.
Yawwa, insha Allah za a gina akan wannan cigaba da aka samu a nan Miami.
To idan har kwalliya ta biya kudin sabulu, shi shugaban Chadin shi ma ya yarda cewa a kafa wannan headquarter yaki da yan Boko Haram din a Borno din, yaushe ake jin za a fara wannan aiki koko yaushe za a kafa rundunar?
A yanzu dai aikin ne da shi shugaban Najeriya yake fara, yake cewa ita irin wannan shine ne yake ba kamar sun tace ranar ne kawai da kaji da kake ba kaje ka fara abin ka ba. Dole a bar shi shige da za a yi, amma daga jiya ranar Talata ya yi wani magana, yake ya yi mutum na awa biyar da shugaban sassa-sassa-sassan na rufin surutu ne suna ilani kan Najeriya, kuma an ke da shawara a kan cewa a fara shi tafiya Borno. Saboda haka abu ne da zai ɗau lokaci tun da akwai makamai akwai ofisoshi akwai abubuwa da dama da suka shafa aiki wanda za a ɗauka a jiki. Amma dai abin da muhimmanci shi ne Allah da ta gaba za a yi shi.
To sai kuma wani labari a ɗaya daga cikin jaridan ta buga labari akan cewa ƙungiyar masu arzikin masana'antu G7 sun gayyata shi shugaba Muhammadu Buhari ya je taron su. A rahoton ana cewa Prime Minister Ingila ya buƙaci shi shugaba Buhari da in zai je ya je wannan taron da abubuwan da yake son cimmawa wish list da turanci. To zai halarci taron, kuma in zai halarta menene zai je da burin nema mun waɗannan ƙasashe?
Cikin ubangiji wannan taro kan ya amsa ne ana shirye-shiryen tafiya. Abubuwan da zai bukatun da zai ɗauka ya kai ga gwamnati ba zai yi masu ba, ana bishirin da na sakatun ana shirye-shiryen tsara abubuwan da zai ke gabatar, amma ma'akan maran ni ba a sani zai yi.
To yanzu nan kuma kafin mu fara tattaunawa na karanta a jaridar Vanguard akan cewa bayan da shi shugaba ɗin ya mika wa majalisar dokoki sunayen waɗanda yake son a fara amincewa da zai aiki da su, kuma akwai yiwuwar ƙila shi shugaba ɗin shi ne zai jagoranci ma'aikatar mai. Gaskiya ne wannan batu? To kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan yadda wasu gwamnoni suka iske baitin malin jihohinsu da kuma matsalar da aka barwa wasu gwamnoni na rashin biyan albashin ma'aikata, kamar jihar Plateau da ta yi kimamin watanni 8 bata biya ma'aikata albashinsu ba, a ci gaba da shakata da wannan waka ta Gawo Filinge.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kiranmu ta farko daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikumu salam, ina wuni?
Nahiya Kalam.
Sunana Malam Danjuma daga Jidda, jihar Niger.
To Malam Danjuma, muna jin ka.
Shawara na da zan bayar duk gwaminonin da ya gan cewa an yi wawura da account na talakawa wayanda suka gama mulkinsu, a kira su zo su bayyana abun da suka yi da kudi, don yanda muke so gwamnonin da muka zaba sabobi abinda muke so su yi kenan. Kuma batun Boko Haram da General Buhari yake so ya gama da su, ya kira shugaban kasan da ya shude tunda ya ce ya san Boko Haram a cikin ministocin ci da kuma ma'aikata wai wansu suna ci abinci da su, dan Allah ya yi kokari ya kira shi ya zo ya bayyana musu suwaye da waye, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a duk duniya gaba daya.
To amma Mallam Danjuma daga jihar Niger kuma bari mu yi Katsina. Assalamu alaikum. Katsina kana ji na? To da alama malami na Katsina. To salamu alaikum. O kana ji na ne da Katsina? Da Katsina ne.
Ina jin ki. Sunana Sahabi ne tajin waya gajir ga karamar hukumar Kurfi a jihar Katsina.
To muna jin ka.
Yawan to alhamdulillah a gaskiya kamar yadda wannan malami ya faɗi kamata yi a ce gwamnoni waɗanda suka taska an samu an sai an yi bincike akan abubuwan da suka yi, kamar ina yi maka misali da jiha ta ta Katsina. Hello, kina jina?
Eh, muna jin ka, muna jin ka.
Yawa, sanin gwamna na na Katsina kamata a ce an yi bincike kware akan abubuwan da ya yi, wanda yake daidai a yaba ne, wanda bai daidai ba a samu a yi. Domin gaskiya kamar irin barayin kanu da suka dami wallahi yana sana kuma bai yi wani abu akai ba, kuma a maganar Boko Haram kamata ya ce Buhari ya samu mataimaka na kirki ya yi abin da ya kamata, su ba shi shawara Allah ya sake sa'a ya murkushe su baki daya.
To amin amin, mun gode mu ma har yanzu muna Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kuna magana da Mannar mai markade daga anguwar Dan Markeji jiya local kenne.
To Malam Mannar muna jin ka.
Yawa, ni shawara da zan ba talakawa yan Najeriya kamar yanda muka yi maganar Buhari addu'a ya samu wannan mulki, to ya kamata mu ci gaba da yi mai addu'a kuma Allah ya bashi nasara ya jagoranci wannan kasa ya kuma mulkushe ainihin wa'annan mayaka da suke kashe mutane ba ji ba gani, kuma Allah ya taimake shi ya gyara Najeriya, matasa su samu aikin yi mu samu kwanciyar hankali a ƙasa. Daga Mannar mai markari a unguwar Dan Markeji na gode BOA Hausa a taki lafiya.
To mu ma mun gode Malam Mannar. To daga Katsina bari mu yi Baucin Yakubu. Salamu alaikum.
Alaikum
salam. Malam ka dan daga murya ko? Eh, muna jin ka. To, layin Bauchi ya katse amma ga makwabciya ta nan Jos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To, daga Jos ne ko?
Daga Jos. Daga Jos ne.
To, dan Allah ka kashe rediyon ka in tana kunna ne.
To na kashe radio.
Yawwa, to muna jin ka. Mi a sunan malamin?
Sunana Nuhu Muhammad, wanda okay ne, wanda aka fi sani da su Bibi, daga Dorowan Dan Mallam Staff College.
To Malam Nuhu, muna jin ka.
Eh, ni ra'ayina da zan bayar daga Jos shine kan cewa ni abin da ya fi damuna a ƙasata kamar Najeriya, yaya za a yi kamar gwamnonin nan su suna kan mulki suna biyan kansu, a ce su kuma ba su iya ba wa talakawa kuɗi har su bar Baitul Mali ba komai a ciki su tafi su bar talakawa haka.
To,
hello.
Eh, muna jin ka Malam Nuhu.
To ni abin da nake so a tambaya min su kenan, su kan da suke wannan aikin su ba su a ɗauka daga cikin albashinsu su biya kansu ne da za su ci biyan na sauran talakawa, ko kuma son kai ne da ha'inci ya musu yawa? Kuma daga baya shawaran da zan bayar a maganar Boko Haram shine na game da kan cewa ya kamata General Buhari duk wanda zai aiki da su ya zamanto ya tantance saboda wannan kasan tamu sai a hankali.
To mun gode Malam Nuhu, muna kuma fatan su gwamnonin sun ji wannan tambaya da ka musu. To bari mu nufi Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. To sunana Ibrahim Anaramuwar da cikin.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Da cikin magana wannan gwamnoni abubuwan da suka yi ba su kyautata ba, kuma tabbas ba sun nuna su ba NCC ƙasa ba ne. To amma muna ma Allah godiya da ya ba mu shugaba wanda zai saka mu kowane ɓangare mara. NCC za ta yi aikinta, ICCC za ta yi aikinta, kuma duk wani wanda ya karya doka kotu ita ma tana nan za ta yi aikinta. Saboda haka duk inda suka je za su dawo, ko ma ku su dawo ba, insha Allah za a tafi yanzu su fito su yi ma jama'a bayani inda suka kai kuɗin Najeriya da kuma inda suka kai kuɗin wannan jihohin nazu. Saboda wannan kuɗaɗen da suka wawure ba za su iya kashe su ba, ko da a ce ɗawu za su dinga ji kullum za su iya kashe wannan kuɗaɗen ba. Saboda haka gaskiya su dawo ma da ƴan jiha a yi ma jiha aiki da su.
To Malam Ibrahim, mun gode, muna kuma fatan sun ji wannan shawara taka, muna kuma ƙare godewa dukkan masu sauraronmu. To yanzu kuma sai labarin wasanni, amma a taƙaice.
Wasanni a taƙaice.
Sam Plata ya yi murabus daga shugabancin hukumar ƙwallon kafa ta duniya bisa badaƙalar cin hanci da rashawa da ya mamaye hukumar. Tuni shugaban mai shekaru 79 a duniya ya yi kiran babban taro domin hukumar ta zaɓi sabon shugaba wanda zai jagorance ta. A makon jiya ne aka sake zaɓar Sam Plata ya shugabanci FIFA a karo na biyar, duk da damƙe wasu manyan jami'an hukumar da ake zargin su da cin hanci da rashawa. Plata dai ya bayyana wannan mataki nashi ne a wani taron manema labarai, inda ya bayyana Domenico Scala a matsayin wanda zai jagoranci taro na musamman da FIFA za ta yi a baki ta zaɓo sabon shugabanta. Kamfanin Coca-Cola da ke tallafawa FIFA ya yi na'am da wannan shawara da Sam Plata ya yanke na sauka daga mukaminsa na shugaban FIFA, cewa wannan abu dai zai taimaka wa ƙwallon ƙafa a duniya. Shugaban na FIFA ya yi murabus ne a daidai lokaci da hukumar FIFA take shan zargi na cin hanci da rashawa. Coca-Cola ya kyautata zato wannan shawara da Plata ya ɗauka zai gaggauta samun tasiri wurin aiwatar da canje-canjen ci gaba a fannin ƙwallon ƙafa a wannan ƙarnin. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta NFA a Namibia, France Imbidi, ya fito ƙarara ya bayyana goyon bayansa ga shugaban na FIFA, inda yake cewa Sam Plata shi ne wanda ya cancanci shugabantar wannan hukuma. A ƙarshen makon jiya ne aka sake zaɓar Sam Plata a matsayin shugaban FIFA a karo na biyar, duk da irin shan sukar labiri da yake yi da ya sauka daga wannan mukami wanda wasu mambobin hukumar daga nahiyar Turai ne suke yi. France Imbidi ya ce, mu a nan hukumar ƙwallon ƙafa ta Namibia mun gode, kuma muna yabawa gudunmuwa da Sam Plata yayi wa ci gaban ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka da kuma ƙadara da ƙasarmu ta samu na dala miliyan 50 albarkacin Sam Plata. Shi ko shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta GFA a nan Ghana, Kwasi Yantachi, ya kira ga sauran mambobin FIFA da su mutunta wakilan nahiyar Afirka a FIFA saboda su kuma sun san ya kamata. Wannan kira na Yantachi ya biyo bayan zargi ne da ake yi wa FIFA na cin hanci da rashawa, amma har yanzu hukumomin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka suna ci gaba da mara wa Sam Plata baya. Ya ce raini ne da wulakanci a tambaye shi dalilin da ya sa ya jefa wa Sam Plata ƙuri'ansa. Ya ce, na san abin da zai dace da ni, kuma ina da hurumin yin hakan idan na duba amfani da nahiyata za ta samu. Zakarun Ghana kasa da shekaru 20 sun lallasa takwarorinsu na kasar Argentina da ci 3-2 a gasar cin kofin duniya na 'yan shekaru 20 da ake yi a kasar New Zealand a jiya Talata. Ghana da ta sha da ƙyar a wasanta da farko da kasar Australia, inda wasan ya tashi da kunnin doki, ta samu tsallakawa gaba bayan ta ba Argentina kashi. A ɗayan wasan na rukunin bi kuwa, Australia ta jira zuwa matsayi na gaba bayan ta yi wa Panama ci 2-1. Baba ya kuma kiri sashen Hausa da murya Amerika a Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan mutane miliyan 300 ne ke fama da matsananciyar yunwa a faɗin duniya. Wannan na nufin cewa ɗaya daga cikin kowaɗanne mutane tara da ke rayuwa a doron ƙasar nan na kwana da yunwa a yawancin lokuta. Yawancinsu suna zama ne a ƙasashe masu tasowa na duniya, inda kusan kashi 13.5% na adadin jama'ar ke fama da ƙarancin abinci. Ƙarancin abinci na da matuƙar illa ga ƙananan yara. Kusan rabin ƙananan yara su miliyan 3.1 da ke mutuwa kowace shekara kafin su kai shekaru 5 da haihuwa suna rasa rayukansu ne saboda rashin wadatar abinci. Waɗanda suka rayu kuma suna tattare da illolin yunwar har iyakar rayuwarsu. Kwakwalwarsu da yanayin jikinsu baya komawa yadda ya kamata. Suna da matsalar koyon abu kuma suna iya kamuwa da rashin lafiya a kowane lokaci. Talauci ke kawo yunwa, yunwa kuma tana ƙara talauci. Idan babu isasshen abinci mai gina jiki, gujema talauci yakan zama wani babban ƙalubale. Matsalar yunwa na aukuwa ne saboda ƙasashe da dama ba su da tsarin tabbatar da samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga al'ummarsu. Ko da shike a ƙasashen mata ne ke yin yawancin ayyukan gona, su matan ba su da isasshen horo kamar maza ko hanyar samun bashi ko filin noma. Rashin zaman lafiya da rashin iya gudanar da albarkatun ƙasa da rasa mahallan ƙananan manoma a sakamakon canjin yanayi da matsalar tattalin arziki da kuma matsalar rashin aikin yi na ƙananan ma'aikata duk na ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo wa matalauta matsananciyar yunwa. Domin canza wannan yanayi, Amurka ta samar da wani shiri na ciyar da al'umma wanda ke ƙudurin rage yunwar da ke addabar duniya da talauci da rashin abinci mai gina jiki ta wajen mai da hankali akan ƙananan manoma musamman mata. Da ƙara zuba jari a harkar noma da tallafawa shirye-shiryen tanadi da samar da abinci mai gina jiki da ƙasashen ke yi wanda zai samar da ayyukan yi domin ci gaban tattalin arziki da cinikayya. Alal misali, a shekarar 2013 Amurka ta taimaki sama da ƙananan manoma miliyan 7 inganta yawan amfanin gona da samun kuɗin shiga ta hanyar samar musu da kayan aiki a hanyoyin fasaha. A ƙasar Zambiya, mun taimakawa ƙananan manoma samun iri mai inganci da takin zamani ta hanyar kamfanoni masu zaman kansu taimakawa ƙasar cimma burinta na girbar yawan masarar da bata taɓa samu ba. A Bangladesh, fiye da ƙananan manoma miliyan 3 ne suka samu ƙarin yawan girbin shinkafa da kashi 20 na amfani da irin da aka bunƙasa da takin zamani da sabbin hanyoyin gudanar da aikin gona da shirin ciyar da al'umma ya tanadar musu. A Senegal, shirin ciyar da al'umma ya yi ƙoƙarin taimakawa rage shigar da shinkafar da ake daga ƙasashen waje da kashi 20 daga shekarar 2008 zuwa shekarar 2011 da kuma tallafawa manoma samar da tan 50,000 na shinkafa da ya kai kuɗi miliyan 13 na dalar Amurka wanda ya zarce yawan shinkafar da ake buƙata domin ciyar da 'yan Senegal su fiye da 400 a shekara. A Tanzania kuma, shirin ciyar da al'umma na Amurka ya yi aiki da ƙananan manoma inda ya taimaka musu ƙara samun yawan dankali da kashi 60 wanda ya yi sakamakon samun ƙarin riba. Amurka ta da ƙufa wajen cimma burin samar da abinci a duniya da kuma goyon bayan ci gaban harkar noma ta hanyar shirin ciyar da al'umma. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ga kuma takaitattun labarai kafin mu sallama.
Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ziyara a jamhuriyar Nijar a yau Laraba a rangadinsa na farko a wata ƙasar waje tun lokacin da ya kama mulki domin tattaunawa kan matsalar 'yan Boko Haram. Shugaba Buhari ya alƙawarin mayar da cibiyar yaƙi da Boko Haram ta rundunar sojojin Najeriya zuwa birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan Boko Haram suka sha kai hare-hare. Ƙasar Burundi ta ɗage yin zaɓen wakilan majalisar dokoki tun da farko ta shirya yi jibi Juma'a idan Allah ya kai mu. To amma kuma babu wani bayani dangane da zaɓen shugaban ƙasar da ake cacar baki a kai da aka shirya yi a wannan wata. Ma'aikatan ceto a ƙasar China ko in ce Sin na ci gaba da neman mutane sama da 430 da suka ɓace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke ɗauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kogin Yangtze. Kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane 14 daga rayukansu a halin yanzu tun da jirgin na ɗauke ne da tsofaffi masu yawon shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kamar yadda muka saba, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa, madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.